بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر شاء ليا قوات الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 8 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 99 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyah al harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida'us siratal mustaqim yana karantar da mu ne aqidan musulunci dangane da alwala'u wal bara ibnu taymiya na kawo mana nassoshi daga cikin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fasaran malaman farko dangane da kar kaucewa tafarkin kafirai sawa'un wadannan kafirai maguzawa ne ziryan koko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji saka mushi alkhairi kafin mu tafi muna nika ta'aziyya daga nan makarantar darul hadith salafiya zuwa ga iyalai da kuma ƴan uwa na marigayi Dr. Alhassan Sa'idu Jos ɗaya daga cikin manyan malamai da tawa a cikin wato kungiyar Izala wanda Allah ya mishi rasuwa a shekaran jiya kenan ko Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama ta'ziya zuwa ga iyalan shi da ƴan uwansa da sauran al'umma musulmai da kungiyar Izala da duk waɗanda ainihin wannan rasuwa ta shafa Allah ubangiji ya gafarta masa zamu tashi inda Ibn Taymiyah yake cewa wa zakara Muhammad ibn al-Hasan ibn Zubala fi kitabi akhbaril Madina yace malam Muhammad ibn al-Hasan ibn Zubala wannan mutumi mai suna malam Muhammad ibn al-Hasan ibn Zubala al-Makhzumi ya ambata a cikin littafin sa mai suna akhbarul Madina to kafin mu je da nisa wannan mutumin jama'a ba a karbar riwayarsa malami ne ka ji hal littafi yana da shi amma kuma kamar yadda malamai suka faɗa muttahamun ne bil kadhib al-imamu Abu Dawuda ya fitar da hadisi daga gare shi amma dukkan malamai sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni don haka wannan magana da za a ruwaito daga gare shi lazimin haka shine magana ce mai rauni al-imamu al-Uqayli da Ibn Abi Hatim da Ad-Darqutni da al-imamu ainihin Abdurrahman ibn al-Jawzi da Ibn Adi al-Jurjani duka waɗannan malaman sun ambace shi a cikin lissafin mutane masu rauni a littafansu ma'ana uqayli a cikin abdu'afawul kabir ibnu abi hatim a cikin kitabul jarh wa ta'dil darqutni a cikin kitabul du'afa haka ibnu al-jawzi a cikin abdu'afa wal matruki haka ibnu hibbana a cikin kitabul majruhin haka ibnu shahin a cikin nashi ainihin littafin duk waɗannan sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni da aka bazai an shiri waya daga gare shi ba ina fata mun gane fi ma rawahu anhu az-zubair ibn bakkar rawa anhu an abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi qala ra'aytu rajulan min ahli al-madinati yuqalu lahu naga wani mutum yace an ga wani mutum daga cikin mutanen madina wanda ake ce da shi muhammad ibn kaysan ya'ti idza salla al-asr min yawmil juma'a din ranar juma'a bayan sallar la'asar sai kan taho wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nahnu julusun aka ce wai Abdul Aziz dan Muhammad ad-Darawardi yace mutumin yakan zo ya tarar da mu muna zaune dalibai kenan ma'a Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman tare da malar Rabi'atu dan Abu Abdurrahman Rabi'atu ibn Farrukh al-Madini wannan malamin na su imamu Malik wanda aka sani da suna Rabi'atu ar-Ra'i wato malar Rabi'atu mai fadan a gani na yawanci wannan lakabin ko wannan sunan a zamanin da malaman hadisi ne waɗanda suke da lazimtan mazhabin hadisi waɗanda ba sa ba da fatawa in babu hadisi irin su Imamu Ahmad ibn Hanbal da waɗanda suke kan irin tafarki irin nasu to su ne suke jifan ƴan kiyasi da wannan kalma al-Imam Shafi'i shine yazo ya daidaita abin shi yana aiki da hadisi kuma bai samu hadisi ba yana kiyasi ko kuma waɗanda suke su kiyasi ne zuriya su ne ainihin mutanen Kufa kenan su Hammadu dan Abi Sulaiman su Abu Hanifa su Ibn Abi Layla da makamantansu Allah ya gafarta musu to sai zama shi ma wannan malamin a Madina malami ne babban malami mai bada fatawa mai ilimi kwarai sai zama shi ma yana da irin wannan dabi'a sai suke ce mishi Rabi'atul Ra'i Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman Abu Abdurrahman shine Farrukh babban malami ne ya rasu hijira da shekara 136 a garin Hashimiya da anguwar Hashimiya a garin Ambar ya taho daga kasar Makka amin daga kasar Madina an kira shi sarkin musulmi na wannan lokaci shine As-Saffah Abu al-Abbas As-Saffah ya gayyato shi dan yana so ya bashi alƙalanci da kuma ya zo sai rai yayi halinsa dan haka baka ga wannan mutumin yana da tarjuma a cikin tarihu Baghdad tare da cewa zuwan shi kenan kasar Iraki amma abinda khatibu yasa sharadin sa shine duk malamin da ya shigo kasar Iraki da sunan karantawa ko koyan karatu ko wani abu na wa'azi ko da'awa to zai yi tarihin sa a cikin littafin sa dan haka yayi tarihin Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman sakamakon wannan shigowar da yayi amma kamar Imam Malik duk da jalalarsa a cikin ilimi bai da tarjuma a cikin littafin tarihu Baghdad saboda Imam Malik bai taba zuwa kasar Baghdad ba waɗannan littafai da suke tarihin malaman garuruwa irin tarihu Baghdad irin akhbaru tarihu akhbaru Asfahan na Abu Nu'aym al-Asfahani irin tarihu Naysabur na al-Imam al-Hakim irin tarihu Madinatu Dimashq na ainihin wato Ibn Asakir al-Dimashqi irin Raf'ul Isar an qudati Misr na ainihin malam Ibn Hajar da ire-iren su to dama sukan takaitu ne akan malaman wannan garin wanda aka haifa a garin da wanda suka yi kaura suka zauna garin da wanda suka shigo garin da wanda suka taba ziyartar garin malamai da sarakuna da mawaka da ƴan kasuwa da sauran manyan gari to sai ka tarar wani malamin koda ya zo cikin daidai zamanin da ake tarjuma ainihin wato malaman idan bai taba zuwa garin ba to babu tabbacin za a yi masa tarjuma kamar al-imamu ainihin wato Muslim akwai tarjuma sa a littafin ainihin tarihu Madinatu Dimashq saboda wani wahami da ya faru ga al-imamu abin Ibn Asakir cewa akwai wani daga cikin malaman Imamu Muslim wanda yake mutumin kasar Dimashq ne sai ya wahamantu akan cewa to din da aka yi Muslim ya shigo Dimashq kenan ko da su ɗaya ne amma da bincike tsanani sai Imamul abin nan Imamul Zahabi ya gano cewa ba haka bane Muslim sun gamu da wannan malamin ne a kasar Makka ya je aikin haji don Muslim ya je aikin haji tun yana dan karamin yaro tun yana amradi ba shi da gemu kwata kwata ya je aikin haji ya gamu da wasu malamai ya karatu a gurin su farkon ma karatun shi kenan anan ya gamu da su Al-Qanabi Abdullahi ibn Maslamah Al-Qanabi ya karatu da yawa a gurin su to ire-iren waɗannan sukan faru to a karkashin wannan wahamin sai ya mu Muslim tarjuma a cikin tarihu Madinatu Dimashq a takeice malam Rabi'atu dan Abu Abdurrahman wanda malami ne na fiqhu da fatawa amma ba shi da kwarewa sosai a hadisi kamar yadda zamu zo mu ji yana daga cikin mutane wanda suke manyan malamai a cikin atba'ut tabi'in a kasar Madina daga cikin wanda suka kharraja Imamu Malik daga cikin malamai masu fatawa wanda ya shahara a cikin tarihi to wai suna zauna a gaban shi inji shi Abdul Aziz Ibn Muhammad al-Darawardi sai wannan mutumi mai suna Muhammad ibn Kaysan ya zo wanda yake zuwa duk bayan sallar la'asar ranar juma'a fa yaqumu inda al-qabri sai ya tsaya a wajen kabarin ma'ana kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallama wa yad'u kuma sai addu'a hatta yumsi har ayilla asar likib ma'ana ya dade yana addu'a kin fa yaqulu julasa'u rabi'a sai waɗannan dalibai da suke kewaye da rabi'a su ce unzuru ila ma yasna'u hadha don Allah jama'a ku duba abin da wannan yake aikatawa fa yaqulu sai rabi'atu yace da'uhu ku rabu da shi fa inna malil mar'i manawa ai kowane mutum yana samun sakamako ne gurgurdan abin da ya nufi karkashin ka'ida ta al-umuru bi maqasidiha wa muhammad ibn al-hasan hadha sahibu akhbari sai al-imamu ibn taymiya yace kaga wannan muhammad ibn al-hasan malamin da ya ruwaito wannan magana malami ne ma'abucin labarai wa huwa mudha'afun amma abin raunatawa ne shi inda ahlul hadith agun malaman hadisi kal waqidi kamar yadda malaman hadisi suke raunata al-imamul waqidi kaga da al-imamul waqidi malami ne min awiyatul ilm jama' lil ulum ya tattara ilmomi daban-daban na tarihi da fiqh da sanin nasaba da yaqe-yaqe amma kuma mai rauni ne a gurin malami ba sa karban ainihin riwayarsa wa nahawihi da wasu malaman ire-iren waɗannan kaman Nuh ibn Abi Maryam al-Marwazi qadi Marwa babban malami ne alƙali ya fi shekara 30 yana alƙalanci amma kuma da'ifi ne muttahamun bil kadhib akwai irin su kaman ainihin al-Imam ibn Battah kaman yadda al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo a cikin littafin Mizanul I'tidal yace shi ma mai rauni ne ba a karban riwayar sa akwai su da dama a cikin malami kama al-imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi rahimahullah imam ahli ar-ra'i wa faqih al-Iraq shi ma malaman hadisi ba sa karban riwayar sa karanta littafin tarihu madinatu dimashqa madinatu bagdad da kuma mujalladina ainihin daya na silsilatul ahadith ad-da'ifa malal albani ya tattauna kan wannan karara sannan da littafin ainihin wato al-imam Yahya al-Muallimi kenan bin nan at-tankilu lima fi ta'nibil kawthari min al-abatil to akwai ire-iren waɗannan wannan kuma baya rage mutuncin su a wajen ilimi domin baiwa ce kowa da irin wanda Allah yake ba shi akwai wanda kuma za ga siqatun ne asbatun a wajen riwaya amma kuma ba su kai koda farcen waɗannan a wajen malanta ba ba ma ji labarin su in ba wanda ya saba hulɗa da isnadoji ma ba wanda ya san sunan su za ka karanta sunayensu a cikin isnadoji kawai a wuce ba a taɓa jinsu ba su kuma baiwa da Allah ya musu duk karatun da suka koya za su rike su ba da shi amma ba su da ilimin fassara da bayani da sanin illolin fiqhiyat da yadda ake ba da fatawa ba su da shi za su kuma an zo sai a ce wane mutumin kirki ne yana da riwaya mai kyau iyaka ta kenan iya inda ya tsaya akwai wanda kuma Allah ya haɗa musu duka biyu suna da rabo a riwaya suna da rabo a fiqh irin su al-Imam al-Bukhari kenan irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Imam Shafi'i da makamantansu to kowa akwai ainihin wato baiwa da Allah yake masa kamar da a cikin qurra a cikin akwai qurra wanda suke qurra'u ne asbat kuma sannan masu riwaya ne tabbatattu a wajen riwaya akwai wanda kuma a qira'a kade suka tsaya ba su da tabbas a wajen riwaya a takeici mallan yace wa hadhihi al-hikayatu qaryata masakku biha ala at-tarafayn wannan hikayar a bisa farlancin ingancinta za a iya riko da ita a bangare guda biyu kowane bangare da masu cewa babu kyau addu'a a kabari da masu cewa babu laifi ana iya yi kowa zai iya riko da wannan matsayin dalili zai bayyana mana fuskokin haka walakin yusta'anasu bima yarwihi wa yu'tabar bi yace sai dai in yayi riwaya ana iya isti'nasi ana iya armasantuwa ayi itibari a tafi neman karin wato armashi ga zancan wato raunin sa ba rauni ne wanda yake matruh da ba ai watsi da shi gaba daya ba akwai rauni wanda yake mai sauki sauki koda ba a karba a matsayin hujja ba to za a tsaya a karba a duba tukunna yuwar tabbas ko rashin tabbas وهذه الحكايه قريه تمسك بها على الطرفين فانها تتضمن ان الذي فعله هذا الرجل امر مبتدع عندهم yace dan wannan kissa tana nuna cewa aikin da wannan mutumi yayi a wurin waɗannan mutane na wannan zamani bid'a ce lam yakum min fi'li sahaba wa ghayrihim min ulama'i ahli al-madina bashi daga cikin aikin sahabbai da waɗannan ma ba sahabbai ba daga cikin malaman Madina wa illa inda ba haka bane law kana hadha amran ma'rufan min amali ahli al-madina lamastaghrabahu julasa'u rabi'ata wa ankaru da a ce ba al'amari ne wanda yake bako da ba a saba ganin shi ba to da waɗannan da suke zaune a gurin malar Rabi'atu da ba su nuna mamakin su ba da kuma ba su yi inkari ba ma'ana mamakin da suka yi cewa dan Allah ji abin da wannan yake alama ne akan ba a saba gani ba alama ne akan ya saba wa al'adar mutanen gar dan idan mutun yayi abin da aka saba gani a al'ada ba a mai inkari baya zama abin kallo da magana bal ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه yace kai ambatan da shi wannan malami yayi ma wannan riwaya a cikin littafin sa ma'a riwayati Zubair ibn Bakkar in zalika anhu da kuma kasancewan Zubair dan Bakkar ya ruwaito haka daga gare shi yadillu ala annahum ala ahdi Malik wa zawihi ma kanu ya'rifuna hadha al'amal wannan yana nuna cewa a zamanin Imam Malik da zamanin sauran tsararrakin sa to basu san wannan ba shi yasa har ya zama labarin da za a ruwaito wa illa law kana hadha shay'an bainahum domin ko da a ce abu ne da yake gama gari a gunsu lama zikira fi kitabin musannafin kitabin musannafin ma yataddamanu istighrab zalika yace lama zikira fi kitabin musannafin ma yataddamanu istighrab zalika da wa illa law kana hadha shay'an bainahum lama zikira fi kitabin musannafin da ba dan ya da a ce wato da ya baza gari a tsakankanin su to da ba ambace shi a cikin littafi ba ma ya tadammanu istighrabu zalika wanda hakan yana nuni zuwa ga yana bayuwa zuwa ga cewa lalle abin ya bada mamaki shine kamar da suke cewa idan kare ya ciji mutun yanzu ai ba labari bane dan dama dabi'a kare ne ya ciji mutun ba za ka ji wannan a koyina ba amma idan mutun ya ciji kare ya zama labari dan ya zama gari ko za a ruwaito a bada labari to irin wannan ni da a ce abin sananne ne an saba ba za a bada labari ba malam yace fa ghaytu an yakuna fi zalika khilafa karshen dai magana a ce to akwai sabani game da wannan mas'ala walakinna ta'alila rabi'ata lahu bi annahu li kulli imri'in manawa yace sannan hujjar da rabi'atu ya kawo cewa kowa yana samun sakamako ne gurgurdan niyyarsa la yaqtadi wannan baya hukunta illa al-iqrar ala ma yukrah an ganshi yana yin abinda babu kyau amma kuma an kyale shi ya ci gaba da shi fa innahu law arada salata hunaka lanahu da a ce sallaye nufin yi a daidai kabarin to da za su hana shi wa kadhalika law arada salata fi waqtin hayy da a ce ya so yayi sallah a lokacin da an haramta sallah to da sun mishi hani wa innamal ladhi aradahu wallahu a'lam yace okay can baya la yaqtadi al-iqraru ne ko la yaqtadi illa al-iqraru ala ma yukrahu nam sai yace wa innamal ladhi aradahu wallahu a'lam anna man kana lahu niyyatun salihatun usiba ala niyyati abinda rabi'atu yake yi nufi shine Allah ya fi sanin daidai tai yana nufin cewa ne duk wanda ke da niyya ta kwarai ayin wani aiki to za a bashi lada gurgurdan niyyar shi wa in kana alfi'lu allazi fa'alahu laysa bimashru'i ko da kuwa aikin da ya aikata ba shari'a bane bid'a ce ya kirkiro ko wani abu ne ya ga wani yana yi sai shi ma yayi amma sai ya zama yayi shi ne da kyakkyawan niyya in kun tuna wannan ita ce magana da ya can baya akan maulidi cewa ta yi wanda yake yin maulidi zai iya samun lada saboda yayi shi da wanda yayi shi da kyakkyawan niyya shartin kenan ya zama yayi shi da kyakkyawan niyya ta kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tunanin cewa wannan wani abu ne na shari'a to wannan yana iya samun lada bisa zato sai ya ce idza lam yata'ammad mukhalafata shari' in ya zama ba wai da gangan mutun yayi ne dan ya saba wa shari'a ba bai san hukuncin shari'a kai ba yani fa hadha du'a yace wannan addu'a wa illam yakum mashru'an ko da shari'a bata ce ayi ta ba lakin li sahibihi niyyatun salihatun yusabu ala niyyati, amma wanda yayi ba tare da sani ba kuma da kyakkyawan niyya, to za a bashi ladan wannan kyakkyawan niyya, ko da ba a bashi ladan aikin ba, dan shi aikin da ba a sa ka babu lada, amma kyakkyawan niyyar ka tana iya sa sai a ainihin baka ladan niyyar, ko kuma a ki baka zunubi. Kamar da misali, in kana da yaro a gida ko a rumfar kasuwa, sai zo garin yin wani abu na gyara, sai wani abin da ba haka ba wajen tsara kaya ko siyo kaya ko saruwa ko makamanta haka, sai kuskure, sai zama baka da wani tarihi akan mugun nufi game da shi ko rashin tarbiya, sai kaga sakamakon wannan kyan niyyar tasa sai a mai ahuwa akan kuskuren da yi, ko sai a mai zaton alheri cewa eh gaskiya ne yayi ne ya saro kaya ne zuba a shagon nan dan a samu ƙarin riba, sai aka samu kuskure, sai zama kai baka sai da irin wannan kaya, ko kuma irin wannan kayan sai suka zo da matsala a wannan kara, ko ya zama sun yi expire. Ina fata mun fahimci wannan, kaga wannan bisa ɗabi'a ba a saurin idanarsa ai pronounce din shi cewa is guilty, ba a saurin haka saboda asalin niyyar sa, mu gane na san wannan katin yana mana ƙaiƙayi, saboda ba mu so mu ji an ce akwai lada a maulidi, amma gaskiya ne abin da yake faɗa shine wanda yake yin alal misali maulidi ba tare da ya san waɗannan dalilan da yake faɗa a duniya cewa babu kyau, a can ƙauye yake inda babu karatu, tunanin su kai wannan ƙaunar manzon Allah ne, addini ne, wasu malamai ne, ko suka zo suka gaya musu, ko suka samu labarin ana yi a wani gari su ma suka kama yi, kaga kyakkyawan niyya suke da ita, kuma su ba suna yi ne dan su ba wani haushi ba, ba suna yi ne dan a ce su ƴan kaza ba ne, su a tunanin su wannan wata sha'ira ce na sha'irin din, sai suka zo suna yi, to wannan yin da suke yi lalle ba su da ladan aikin da Allah bai ce su yi ba, amma kyakkyawan niyya za ta iya ba su ladan wannan kyakkyawan niyya, shine abin da ya faɗa a baya, kuma shine abin da yake maimaitawa anan. Idan mutum bai san hukuncin addu'a a kabari cewa babu kyau ka je ka roki na kabari ba, kuma ya je shi a tunanin shi addini kawai ya je, da ya je sai ya yi addu'a ba tare da ya yi wani abu na shirka a cikin addu'a ba, to wannan kyakkyawan niyya tana iya bashi ladan ita kyakkyawan niyya, ko da babu ladan asalin aikin. Kamar yadda wancan da ka aje shi a shago, kyakkyawan niyyar da ya yi ta siyo wasu kaya ta sa ba kai mishi wani intikami ba, amma wannan ba zai bashi dama a bashi percentage na ribar da in an ci da ake bashi ba, tunda ba a ci riba ba, ko kaga ba bai da wani percentage. Idan ya zama na cewa kun riga kun yarjejeniya duk in an ci riba yana da 20%, sai zama yau da ya sai waɗannan kayan kai ba ma ka san sai da irin su kwata-kwata saboda wata larura, ko kuma kayan sun lalace, ko ba a ci riba ba, ba za a mishi ukuba ba, wannan ba zai bata alaƙar da ke tsakaninku ba, amma kuma ba za a rubuta a ce a sa mishi ladan ribar wannan kayan ba, zai zama kenan ba yabo ba fallasa. Ina fata mun gane. Na'am. Ai wannan abu ne a fili yayi. Ai ba ce ya samu ladan aikin ba. Eh niyyar ai ta dama mai kyau ce. Ita niyyar sharadin ta ya ce ka tana da kyau, ikhlasi ce. Nufatan da yayi na girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, nufatan da yayi na bayyana shari'a. Amma ladan da za a misali idan mutum ya zo yayi sallah, akwai ladan kira'a, akwai ladan ruku'u, akwai ladan sujuda. Da kuma ladan ita kanta sallah gaba daya. Da kuma cire mishi abu da ta yi na taklifi ya biya abin da ake binsa, ko amma aka tare aka yi maulidi, ba za a ba shi ladan addu'ar da yi ba, ba za a ba shi ladan tara mutane da yi ba, ba za a ba shi ladan zaman da ya yi a wurin da suna addini ba, amma asalin abin da ya jawo shi zuwa ga yin wannan niyyar ɗaukaka addinin Allah, ita da masul umum tana na ai, ita ce za a ba shi ladan, ita ce aka ce ta yi ya samu ladanta. Eh, in kun tuna mun yi wannan karatun a baya. Eh, so sai kuwa kai saboda kana birni ne da ake kato kake wannan tunanin. Akwai wanda a ƙauye bai taɓa jin labarin cewa babu kyau ba, of course su suka fi yawa ma,
bai taba jin labarin duk wannan abin da muke bara ba saboda mu nan muna maraya ne ai ta gwagwarmaya shekara da shekaru akan abin ko dan haka da meyi da marayi kowa ya san babu kyau to gaji ku yes kware kuwa na san wannan abin yana mana kaikayi saboda mindset din mu irin kwakwalwar da muka taso akan ta amma karatu ne haka yake wallahi iya niyya ake magana aka ce ana sa ran ya samu ladanta kar mu manta har sallolin da muke yi da azumi ai sa rai ne samu lada ba tabbas bane babu da tabbacin ko Allah ya karba ko to haka wannan ma ba an ce tabbas Allah ya karba ba amma magana ta adalcin taqiqi cewa ta yi ya samu ladan wannan duba izuwa ga asalin niyyarsa amma ba wai ladan ayyukan da yayi a wurin ba to haka wancan bai shafi cewa ya saba wa addini ya saba wa mutaba'a ba dan ai ba aikin ne aka ce ya samu ladan shi niyyar da yan ta sa ya kai ga aikin wanda wannan niyyar ta sa mutun yayi abubuwa da yawa wani a bisa wannan niyyar ba mauridin da yi ba zama zai yi tawa annabi salati ko ya karantar da sunna kaga yana da niyya mai kyau shi ma in ya so aikin in ya dace da aiki mai kyau ya samu ladan shi in bai dace da aiki mai kyau ba shi bai samu ladan shi ba na yi mana misali ne kawai da abu da yake na kusa in na iya tunawa ko a wancan karan haka abin ya tawa mutane kaikayi kuma su ma yan dariƙa suna ɗaukan wannan maganganun a matsayin hujja daga Ibn Taymiyyah su goyi bayan son zuciyarsu wanda in sun kalli maganar karara baya goyin bayan son zuciyarsu dan su wanda suke wannan duba izuwa ga cewa suna neman ma abin hujja ya nuna cewa sun san cewa bai da kyau kenan lazimin tafiya neman hujja dan duk abin da za ka yi da sunan addini wanda sai da kai sannan ka tafi neman hujja to ƙarya ne ba addini bane duk wanda yake yin sallah yana da hujjar yin ta kafin ya yi ta sawa'un sallah azhar ce ko la'asar ko nafila ko janaza ko istisqa ya san hujjar ta sannan yake duk wanda yake yin azumi haka sai da ya san ga dalilin da yasa yake yin azumi ma'ana kafin ya fara aikin yana da hujja ne amma in mutum yayi maulidi misali ba yi da hujja san da yake dan asalin wanda ya na farko ba hujja yayi ma ba sannan yake yayi muqarana ne cewa wasu suna yi ma wani annabi daban wanda annabin nan bai kai daraja wannan annabin ba haka abin yake sai ga to ai wannan annabin ya fusanta ta a mai haka da haka ya fara daga baya da mutane suna yi da aka ce ina hujja sai suka tafi laliban ina za su samu hujja to wannan tafiya laliban hujjan ko wannan kada yayi sai bayyana ba addini bane ka rike wannan matsayin kaida da abin da za a ce me yasa kake yin kaza sai ka ce a dama kaza ba kyau ne to baka san hujjar da yasa kake yin shi ba kenan da amma da zaran ce me yasa kake yin azumi litinin da alhamis me za ka fara cewa saboda annabi ya ce ayi kuma ya ce kaza ba za ka fara cewa a dama azumi litinin da alhamis babu kyau ne ba za ka taba fara cewa haka ba ina fata mun fahimci ka'idojin na'am wala akwai ƙauyuka waɗanda watakila ba ka zuwa ƙauye ne mana idan ma a ƙauyuka muke magana sai muka kwatance da ƙauyuka kuma hadda biranen mu dan ba kowane birni ne irin Zaria da Kano da Sokoto inda ilimi ya da ba a nan Najeriya in ka je wasu garuruwan da za a ke ce musu birane za ka sha mamakin jajin da mutane suke ciki wannan surƙoƙiyar ta northwest ɗin nan ce da jihadin ɗan hodiyo ya game ta da'awa Abubakar Gumi ta game ta da'awar Izala da'awar Malam Ja'far da'awar Albani da'awar Ibn Usman duk waɗannan garuruwan da ire-iren sauran wuraren da malaman nan suka kai ko karatunsu ya kai ko muryarsu ta kai to su ne za ka ga akwai wannan sahawa ɗin akwai wannan wayewar kan amma in ka fita daga wannan yankin za ka sha mamaki nan Niger in ka je za ka sha mamaki ko Taraba ko cikin ainihin wato kasashen can Borno gefe-gefen nan kusa da Kamaru ko can gefen Jigawa kusa da Niger balantana kuma ka haura kasashen kudancin Najeriya ko ka shiga cikin Niger za ka sha mamakin jajin da mutane suke ciki har a garuruwa za ka ga mutum musulmi bai azumi da Ramadan a cikin Niger za ka ga wannan a gari a Yamai ko a Damagaran za ka ga baya azumi ko meye dalilin shi kawai ya je hada baki da likita ya bashi takarda cewa wai bari ya azumi kuma ƙarya yake
sai sa ta kawai a aljihun shi duk wanda ya tuhume shi sai ya nuna ta za ga mutane ana sallah ba su damu ba so a irin wannan wuraren da mutane ba ba sa yin basic ayyuka na addini fa min babu aulai zama ba su san wannan abubuwan amma zaka ga fa yana cewa Allah ɗaya ne wannan rike da tarbiya ta salati duk inda aka ce a kawo taimakon addini zai kawo in yi labarin ana wulakanta addini zai damu za a yi zanga-zanga da shi da cewa da sunan an zagi annabi zai iya kashe wani da sunan ya ci mutuncin musulunci zai iya wannan duka amma kuma shi ba ya yi musulunci wani ba zai iya kawo maka lafiyayyen karatu daga alamtar kaifa zuwa nasu bai san farillan sallah ba bai san mustahabbanta ba bai san qabli ko ba'di ba wani bai san cewa idan ana azumi ba a jima'i da mata ba da rana ba duk akwai isuwar wannan jahilcin jama'a amma idan baka rayuwa a wajen irin al'umma irin wannan ta cikin gari da birane inda ake karatu inda ko baka ji ba ko baka saurara ba sai ka ji to wala ba zaka Instagramin wannan domin su ma suna Instagramin irin rayuwarmu cewa wai yanzu kullun sai mutu ya je makaranta kullun babba da kai me kake bai a makaranta baka tafka suwa ba su ma suna Instagramin wannan so saboda abin nan ai adalcin magana shi sa mallaka yake kawo irin wannan tare da cewa shi ma a birni yake a cikin inda ake rikicin addini da sabani da cece kuce akai amma dan adalcin magana wanda kuma daga cikin abubuwan da Ibn Taymiyyah ya sanu da shi ko da abu ya sabawa abin da yake akai zaka ga zai ambace shi da adalci haka ran nan mun yi wasu maganganu akan hukuncin tafiya aikin hajji na farilla ga mace ba tare da muharrami ba ina magana akan cewa Ibn Taymiyyah a cikin littafin Ikhtiyaratul Fiqhiyya ya bada fatawa akan cewa ya halasta wani ya bugu min waya yana cewa bai kamata ana bada irin wannan fatawa ba nace tayi ban na bada fatawa ba ni ma na ambaci abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa ne duk da yake ni a fatawa ta ina ganin wannan ba daidai ba ce amma dole ne ka ambata amma ni na yi san bada fatawa ni ban yi sa ba irin wannan fatawa amma ko magana ce mai faɗi a cikin ainihin bincike na ilimi ka karanta ko da Fathul Bari a inda Ibn Taymiyyah Bukhari ya babi akan mas'ala akan babu hajjin nisa hukuncin aikin hajjin mata ya kawo maganganu ya kawo riwayoyi ya kawo hadisin haramcin tafiyan mace babu muharrami ya kawo kuma hadisin za'ina ya kawo kissar cewa Umar ya ba matan manzon Allah dama sun ci gaba da zuwa aikin hajji iya rayuwarsu manzon Allah baya raye kuma ba su da muharrami a cikin karabka yana cikin Bukhari Ibn Hajirin ya ta kawo maganganun malamai daban-daban a ciki wanda karshe za ka yi karanta ma ka rasa meye ma shi ma ya tike a kai so kaga masail ne da yawa a yanzu a zamanance akwai fatawan su Bin Baz su Albani da su Usaymin da Lajnat Da'ima da fatawan malaman Najeriya da ta kasar Misra da akwai fatawoyin zaka idan ka zo za ka yi magana a kai daga cikin adalcin magana ka faɗi iya abin da ka sani sannan in kana da naka zancen daga ƙarshe sai ka faɗa to amma saboda irin wannan zafin kan namu na ustadai kawai abin da ya sani kawai shine bai halasta mace ta tafiya kwata-kwata ba sai inda muharrami wannan shine asali to bai so ya ji wata magana wadda ba wannan ba to kuma magana tunda wani ya taɓa faɗanta dole a jita Ibn Taymiyyah ne kuma ya faɗa ya ce in dai aikin hajji ne hajjatul islam to ya halasta abbata ta tafi da rifka amina ya ce ya halasta kuma wannan ce fatawa Imam Malik shi ma misali kaga ba zai yi ka ce kawai a kauda kai ka faɗi magana ba ko da ba a yarda da ita ba ya zama wajibi na amana ilimi a faɗe ta ya kamata mu saba wa zuciyarmu da containing ra'ayin da ba shi muka yarda shi ba jama'a zai sa ka samu salama ba za ka ji kunci a kirjinka ba yana da sauki ka ce kaza wane ya faɗa amma gaskiya ni ban yarda da shi ba wannan magana tunda ba nasi bane ko kuma fatawa ce ta wane wane kuma ya bada fatawa to fatawa kuma ba ta soke fatawa don kowa na da ƴancin a matsayin shi na mujtahidi ya ijtihadi kuma na da ƴancin ya saba wa ijtihadin wani ma'ana Ibn Taymiyyah yanzu ya bada fatawa ijtihadi ne wannan iya bada fatawa ya saba mashi ala misal ala sabil misal da gaskin fatawarsa akan
in ka shigo masallaci ladan na kiran sallah shin tsayawa zaka yi ko ko zaka fara yin kafaratul majlis abin nan tayyatul masjid yace zaka tsaya ne saboda aikin da ladan yake yi na kiran sallah kai kokari ka bi kiran sallah saboda wannan kiran sallan ya da lokaci takaitacce ita kuma wannan sallar tana da lokaci mai fadi daka sai ka tsaya tukunna ka ji kiran sallan in ka amsa sannan sai kai tayyatul masjid haka ibn timiya ya bada fatawa cikin majmu'ul fatawa wasu malamai kuma wanda ba shi ba suka ce zahirin lura da nassin da manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga masallaci a cikin ku kayye komai sai yayi nafila rak'ati to wannan karkai komai din daga ciki hadda karka tsaya ka jira wani abu dan me zaka tsaya ka jira kiran sallah to kaga fatawa ce in kaga wani na aiki da wata wannan aiki da wata bai kamata ya jawo rikici ba kwata kwata dan fatawa ce a ma'auni na fiqhiyya ta kawai kowa da yadda ya kalla shi ya kalli kuncin lokacin wannan kuma ya kalli asalin nassin ya fassara shi ko wanda wannan fassara asalin nassin ni personally na fara tsuwa da ita misali tafi kama da zahiriyar da ita ce addinin kwarai amma duk da haka waɗannan malaman jama'a ba ka iya kai ka ce barka kuskantar da fatawoyin su ba ka iya haka kawai da kazallaha ko da dumin kirji ko da hamasa ba ka iya in ko har kana yin haka to da wuri-wuri zaka waye gari ka zama abun kwatance a cikin wauta da galat a takaice jama'a na'am ba wani shubha a cikin alisan ai ka ji abin da ake cewa idan aka zo magana akan mas'ala ai akwai abin da ake ce mata hakiki ko a tike akan kaza dole za a faɗi nawa ne a faɗi nawa ne sannan a ce to amma kaza shi fi inganci to amma zaka kai ga wani matakin da kai ma baka iya yanke hukunci mai fi inganci ba inda hukunci zaka yanke na ilimi ba na san zuciya ba ni dai ina kaiwa ga wannan matakin wataƙila saboda ni ba malami bane mala albani ne ga mutun ya mayar kwai to akan samu wannan akan samu kuma malami guda ya bada fatawa wata rana kuma ya bada akasinta shi da kanshi duba da cewa a san da yake bada fatawar ta farko ga abin da ya gamsu da shi ko ya tike da shi daga baya kuma bincike shi ya canza da haka zaka ji an ce Ahmad fi ihda riwayati ne Shafi'i fi ihda riwayati ne da sauransu ko to duba izuwa ga wannan a lokacin da kake magana sai zama baka da tahqiqin da zaka tike akan shi amma an kana da shi ai yafi komai zaman lafiya ya bu komai musamman kana da nassi da ke goyon bayan abin da kake to amma za a kai surkukin da kowa bai da nassi karara kaman da ya faru tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza wasu sun fahimci sauri wasu sun fahimci a'a in sallah ta riske ka ko ina ne kai kuma manzo Allah bai kuskuntar da ko dai a cikin su hadisi ne kuma ingantacce a cikin bukhari kaga wannan ya bada halattun ashe akwai inda za a samu fahimta ba wai muhayada karkacewa nasi ba fahimta a cikin nasi tana iya bambanta to idan malami ya zo magana in shi yana da abin da ya goyi baya akan shi wajibi ne akan shi ya faɗa abin da ya goyi baya in bai faɗa ba ya ci amanar ilimi amma ta yi bayi da abin da ya goyi baya shi nashi na kanshi to kai mai saurare kana iya ka ɗauko kanka fatawa a wajen afti nafsaka in aftaka al-muftun kamar yadda Tabarani ya ruwaito sannan kuma wannan magana kake faɗa a lisani manyan malaman duniya suna samun kansu a cikin wannan rudanin Ibn Hajar Nawawi ainihin Ibn Qudama shi kanshi Ibn Taymiya Ibn al-Qayyim wannan sa daga cikin malamai da zaka ga suna goga zantukan magabatan su haka Imam Shawkani haka makamantan su amma sai kaga zai gama goga maganganun a karke sai ka ji kamar shi ma bai tike akan komai ba ya gama dai ya ruwaito ne cewa wani ya ce kaza wani ya ce kaza kuma har yana yi fa zai ce to amma dai maganar da wani ya fada ta da matsala kaza anan sai ka ga yana goyen baya aka santa ko in ya kawo aka san sai ce ta ma ta da matsala kaza sai ka rasa shi wace ce tashi inda kana karanta mutawala zaka ga wannan kuma zai sa sai ka bi abubuwa a hankali musamman ire-iren wannan da qa'iq na masail da suke ba qarara suke a cikin nasu shi ba wannan ne shine abin da nake gani yana da sauki na mu'amalanta abubuwa kuma zai sa in ka ga wani na yin wani abu wanda ya saba wa kai da ka tike akan fahimta ka to sai ka bi shi a hankali amma ko abubuwan da suke zahiri ne daidai ne yin su yin akasin su ba daidai bane to wannan su ne za a fada karar cewa kaza kuskure musamman idan wani ya kokari ya kuskurantar da daidai to babu laifi dan an mishi ainihin wato inkari ko an ce ba haka bane abun ne dai wato ilimi wani kogi ne wanda yake ba shi da gaba kuma kana ƙara shiga ne kana ƙara firgita kamar yadda mutanen da suke cikin jirgin ruwa suna ƙara nisa a cikin teku rayuwar suna ƙara shiga cikin hadari fiye da wanda suke gaba to haka duk wanda suke ƙara kutsawa cikin matsaloli na ilimi suna ƙara shiga cikin wannan hadarin da zai sa su dau izina su gane cewa abun ba faida yake tsammani bane don kullun sai kaga wani abu da zai ƙara sa ka ƙara raina kanka cewa ashe abin da ka sani dan kankani ne dan hikin nan wallahu a'lam a takeice jama'a wannan shine bayani dangane da matsalar da malam Usman ne ya jawo wannan cece kuce din game da magana nan da ake karantawa ko sai yace fa yustafadu min zalika annahum mujma'una ala annahu ghairu mustahab sai a tsakuro daga cikin wannan a gane cewa su malaman su mazauna a Madina suna da ijma'i akan cewa irin wannan aiki na zuwa yin addu'a a gaban kabari ba mustahabi bane wala khissisata fi zalika fi tilkal buqa kuma wannan wurin inda kabarin manzon Allah yake ba shi da wata wato daraja ta musamman dangane da amsa addu'a ba kamar yadda Ka'aba take bane ko rukunul yamani ko ainihin filin Arafa ko al-mash'arul haram ko jamara inda ake jifan shedan kaga duk wannan suna da wata falala ta cewa ana amsan addu'a a wajen ko to kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wannan falala wa innamal khairu yahsulu min jihati niyyati da'i yace alkhairin kawai yana faruwa ne ta wajen niyyar mai addu'a kamar da muka ji kuma inna rabi'ata lam yunkir alaihi mutaba'atan li julasa'i sannan shi rabi'atu malamin bai yi ma wannan mutumin inkari ba kamar kace ya biye ma abokan zaman shi game da kin yin inkarin imma li annahu lam yablughu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ittikhadhi qabrihi 'ida rashin inkarin ya bayu ne zuwa ga cewa ba shi da wata hujja akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a mai da kabarin shi gurin bauta wa anis salati indahu bai da wata hujja akan cewa manzo Allah ya hana ayi sallah a wajen kabarin shi fa inna rabi'ata kama qala ahmadu kana qalilal ilmi bil athar domin rabi'atu ibn abi abdurrahman kamar yadda imamu ahmad ya fada mutun ne wanda yake da karancin ilimin hadisi Al-Imam Ahmad ya faɗi wannan magana game da Rabi'atul Ra'i kuma magana ce take daidai idan ka karanta sharhin da Usaymin yayi ma wannan wajen a cikin sharhin da yayi ma littafin nan yayi maganganu masu ban sha'awa cewa wannan baya cikin giba ko batanci a yana cikin aiki ne da malamai suke a kai na hadisi na bayani akan kowane malami a san matsayin shi dan kada a rudu da shi shine bayani akan jarhu wa ta'dil da bayani akan kimar kowane malami a ilmance wanda wannan aiki ne da malaman hadisi suka tayin shi kuma ijma'i akan halaccin shi na wuya hakaito a cikin al-azkar da cikin littafin riyadus salihina da wasu littafan shi shine aka samu shi uba yakan kira dalibai yace ta'alau nagtabu fi sabilillah su koyi mu yi gulma saboda Allah shine mu zauna mu ce wani da'ifi ne wani maturuki ne wani kana yutalaqqan kaga kamar cin zarafin sa ne ko aibata shi amma ana yi ne dan nasiha ga addini shine har wasu suka ce mishi kai yanzu malam kana ta cin mutuncin wasu waliyai da hujjafai da abdalu waɗanda sun rasu baka jin tsoron ranar alkiyama ku yi husuma da su a gaban Allah da aka mai nasihar sai ya firgita farko sai ya ce to zan yi shawara yaje bayan kwana biyu har akai mako guda akai sallar juma'a sai kuma gidan wannan malami yace algata malam nasiha da kaman gaskiya ban dauka ba yace dan yau ma sai da aka karanta hadisan ƙarya a masallaci ya fi mini sauki ne husuma da su fiye da ne husuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama in ya tuhume ni cewa yaya ina jin ana fadan ƙarya ana danganta mishi ban yi bayani ba to haka shi uba ya rayu cikin wannan bala'i tsakanin ƴan bid'a da malamai masoya zuciya har aka kafa mishi doka aka hana shi magana a masallacin sai dai ya fada a gidan shi ko kuma ya rubuta a jikin bangon gidan shi da gawai suka hana shi to malaman hadisi sun fuskanci ire-iren waɗannan fitintunu a zamanin da suka rayu kuma kamar yadda ka ji anan shine ka dai ji babban malami ne wanda ma shi yayi graduate imamu Malik amma ka ji wani malami yace yana da karancin ilimi game da hadisi wannan ba cin mutuncin shi bane a nan kasashen mu shine aka maida malamai suka zama suna da wani immunity na ilimi shine duk wanda aka same sunan malami wai shikenan duk abin da ya fada kawai daidai ne babu yadda za a yi wani ya ce ba daidai bane kaza sai a tume shi da hasada ko kiyayya ko hubbuz zuhuri ko makamancin haka kamar yadda ya ambata dai anan shine kowane aiki da niyyarsa malamai suna yin ayyukan su ne da kyakkyawan niyya al-imamu ainihin wato wannan mai wannan tafsirin Baharul Muhit ya bada labari a cikin tafsirin sa yana magana akan ainihin malamai waɗanda suka kawo bid'o'i karkashin fadin Allah ainihin laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salis salafa yace akwai wasu malamai da suka dauko wannan muguwar aqidan ta ainihin kafirai suka kawo cikin musulunci yace zan yi bayanin su Allah ya sani dan nasiha kawai zan yi bayanin su ya ambaci sunan su Ibnu Saba'in su ainihin wato wannan al-Hatimi at-Ta'i Ibnu Arabi da makamantansu ya ambaci malamai sun kusa guda 20 wanda wasu samu ɗayan waliyi ake ganin su da hujjafai yace niyya ta kawai nasiha to niyya ita take gyara wannan aikin ya zama kuma an tsaya iyakar abin da yake ya shafi wannan mas'alar ta nasiha kada a wuce makadi da rawa shi yasa malamai ba su ji dadin abin da kamar ka ce al-imamu Ibnu Hazm yake yi ba dan shi yana wuce makadi da rawa Allah ya gafarta mishi ina fata ƴan uwa su koma su saurari kasusuwan gulma wanda Malam Albani yayi rahimahullahu Malam Albani namu Muhammad Awwal akwai kasusuwa da yawa jan guda uku akan gulma ko idan ka koma ka saurari su zaka ji bayani dalla dalla game da ainihin wato wannan mas'ala da aka ishara akan ta anan aw balagahu zalika lakin lam yara mithla hadha dakhilan fi ma'anan nahyi ko kuma ya zama i tabbas Rabi'atu yana da hadisi akan haramcin wato yin addu'a a wajen kabari ko sallah amma sai ya zama bai fassara cewa irin wannan ya shiga cikin abin da aka hana ba auli annahu lam yara hadha muharraman ko kuma yana ganin wannan ba haramun bane wa inna ma ghayatuhu an yakuna makruhan yana ganin makruhi ne kadai wa inkaril makruhi laysa bi fard inkari akan abin da yake makruhi ko ba dole bane inkari akan haramun shine dole aw annahu ra'a anna dhalika ar-rajula inma qasada as-salama ko kuma tayyu yana tsammanin wannan mutumin ya je yin gaisuwa ne kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u ja'a dimnan wa taba'an sai zama ya fahimci cewa addu'ar ta zo ne a sake a bayan gaisuwar asali gaisuwa ce ta kai shi wa fi hadha nadharu yace amma duk dai akwai tawaba a cikin wannan alal misali shine wato yana kokarin kawo malamin uzuri ne ko dai zama bai san hanin da annabi yi ba ko ya zama ya sani amma yana ganin ba wannan ne abin da aka hana ba ko ya zama ya sani ya san cewa wannan ne abin da aka hana amma yana ganin wannan makruhi ne bai kai haramci ba ko ya zama kuma yana tunanin ba abin da ya kai mutumin ba kenan abin da ya kai shi daban wannan ya zo ne a bisa riba kafa duk zaka yi ba mutum wannan uzurin ana zaman makoki irin na al'ada sai ka je ka ga wani babban malami a wajen ka san kuma yana inkarin zaman makoki ka san ahlus sunna ne to karka je gaba kana cewa ai na gan shi a gun zaman makoki da al'ada ne ko na gan shi a gun suna sai ka fara ba shi irin wannan uzurin tayyu yadda yaje ka je ta'aziya shi ma ya je amma me yasa kai ka tashi da wuri tayyu an ce ne ya zauna akwai wani za a kira dan uwamacin ya su gaisa da shi tayyu ya taho daga nesa ne ya gaji yace bari ya zauna ya dan huta ta yi ya zauna ne da tunanin ya samu yanayin da zai musu nasiha. Ta yi bai ma san babu kyau irin wannan zamakokin ba, za ka iya kawo mashi ta yi har guda 101, amma ba mu da wannan ainihin wato fadin kirfin kawai za a zai a ciye dan bid'a. Mala Abakar kuma da yake faɗa ɗazun nan, Mala Abakar yana zuwa suna, an taɓa samun, Mala Albani ba mu labarin, an taɓa samun cewa wani sabon musulunta ya gaici Abakar Gumi je gidan shi suna, sai Abakar Gumi ya ce ina nan zuwa, da ya tashi sai tura Lawal Abubakar inda dama shi ya saba zuwa, sai ce idan an gama sunan ka ja shi gefe ka mai nasiha cewa babu kyau, shikenan, sai kuma aka mai nasiha sai ya ji. To ya kamata ya zama ka da fadin kirji wajen baiwa musulmai uzuri akan wasu abubuwa da ka gani, amma kawai da Allah ji wani ba, wani ma da ya tashi zai posting a Facebook to ai shugaban kungiya na rishi kaza dan bid'a ne, me yasa? Saboda na gan shi agun suna. To idan akwai wani irin ka sai ce kai me kai ka, wani irin ka wanda shi bai bada uzuri me kai ka, ko dai zama kaje sunan ne ko kuma kaje gulma, wato ganin suwaye a wajen, kaga dukan su ahlahu mamurrun. To mu saba da irin wannan jama'a, irin wannan tunanin Ibn Taymiyyah da littafi musamman akan wannan raf'ul malam anil a'immatil a'lam, duk irin wannan uzurin yake kawo ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza, dan duk wani mutum jama'a za a iya samun kuskure a cikin aikin shi, za a iya samun rafkanuwa, za a iya samun mantuwa, za a iya samun ganganci, za a iya samun fisgar shedan, za a iya samun son zuciya ko ramuwar gayya, duk tana faruwa a cikin ayyukan mutane. Misali yanzu wani gaisuwar da kaga ya je an mai rasuwa, suwa ne sun zo mai gaisuwa, sai ga dacewa suna bin shi bashin gaisuwa, bari ya je ya musu gaisuwa. Yanzu lokacin da aka yi ma zazzaki aka kashe mai yayan shi, ai mutane wasu ahlus sunna sun je sun mai gaisuwa, amma da suka koma anguwanninsu sai aka yi ta rigima da su akan me yasa suka je, wasu aka cire su a limanci, ba a nima ba su uzurin mai dalili ba, ta yi wani saboda suna da wata alaka jini da zazzaki, wannan alaka jini ita yake gani a matsayin dalilin ya je mai gaisuwa, ta yi wani saboda zazzaki ya taɓa mashi wani alheri na kyauta ko gaisuwa shi ma, ko ya zo ɗaura wa 'yan shi aure shi ma ya zo, mujarradin zuwa kai mishi gaisuwa bai nufin shi kenan ka zama dan shi a zazakiya, bai nufin haka. Na'am. Na'am. Sai. Wale kuwa za ka iya zuwa saboda kana so ne, yanzu kai murshid ne, kuma shi ne abinda muke faɗa, ka gani Malam Usman ba su taɓa sanin babu kyau ba. To idan ka zo a karo na farko ka ce musu ai babu kyau, to ka ɓata duk wani abu da za su ji daga bakinka. Wannan ƙauyuka da kake gani jama'a, wasu suna kewaye da mu, da ka tashi yanzu nan kafin awa ɗaya za ka shiga irin wannan ƙauyukan, a hanyar Suba ne, a hanyar Galadimawa, a hanyar Kano, a hanyar Huntuwa, a hanyar Jos, duk wannan da suke kewaye da mu, za ka je ƙauyukan da za ka sha mamaki irin mutanen da za ka gani. Kuma saboda wani ya fi shekara 30 bai taɓa zuwa cikin garin Zariyan nan da sunan koyon karatu ba, kuma can babu malami, in ka ga ya zo garin nan na Zariya hala ya zo kallon sarki ne ranar hawan daushe, ko ya zo ya saida wakensa a kasuwa, ko ya zo ya sai mai 'yar shi gado da katifa zai mata aure, abinda ke kawo shi kenan, da ya yi uzurin shi kuma ya koma, bai yarda ma ya ji maganar bakin wani ɗan birni da kai tuci shi, za a ce 'yan birni macuta ne, ka zo da kuɗi za su maka wayo. To wannan yana da san addini, to kai kuma ka tashi daga nan ka je da suna za ka mai da'awa, dole ka bi shi a hankali, dan dama da ka zo yana da wani tani, oke waɗannan za su mana wayo, wai mu 'yan ƙauye, yana da wani wato tunani na taka tsantsan game da irin fahimtarka da addininka daidai kake kallon rayuwa. To kaga sai malam Shaibu suna yawon da'awa za su ci mu fahimtar wannan, mu anan birni ko muke feleken mu kawai ba ruwan mu. Akan wannan aka cire shi a limanci, ba daidai bane wannan gaskiya, ba daidai bane abin da ya, ba daidai bane su kuma abin da suke sama, ba daidai bane. Na'am. Okay.
ba shi yadda mun cimba kenan mana ya bu zaza ke sallah kenan yanzu kawai ki suka ba daidai bane asali shi ma da yayi hakuri bai je ba dan kare mutuncin kanshi ko ya nada wakili ko kuma koda ya je ya shiga baya saboda akwai masalihi na rayuwa dole sai kai abinan da su kun tuna wata magana da Mal Albani yake barin turo mana ita yace tun yana matashi da ya lura Allah zai mishi baiwa a karatu yace sai ya taka zan da wasu abubuwa da koda san halarta suna zama da mutunci da haka yace wannan sinima da take bakin kwana abinan bai taba zuwa kofar wannan sinima ba gashi duk matasa abokan shi suna zuwa saboda a irin kasashen mu wannan sai zama abin aibatawa koda bayan shekara 40 sai yace tsohon dan sinima ne fa da shi muke zuwa kallon jukunu koda ya tuba ya bari mutane babu ruwansu da kwallo aha da dambe da sauran duk abin da yake na yayi na matasa abu a shahidi shine na buga misali da zazzaki ne saboda na san misali Ahlus Sunna a Zaria da sauran Najeriya sun san waye zazzaki kuma ana kyama aqidarsa ta Shi'a da Rafidanci ko to amma wannan bai nufin ba za a taba wata hulɗa da irinsa ba bai nufin haka kuma bai nufin idan an ga wani yayi wata hulɗa da shi kai a fassara akan cewa shi ma yanzu ya zama irin zazzaki abokin gaba bai nufin haka dole sai an kaddara abubuwa da mizani na shari'a kuma koda ta tabbata kuskure ne wani irin hulɗar da yayi da zazzaki to wannan bai hukunta kuma shikenan mu ce to mun cire shi daga limanci mun daina jin karatunsa ba ruwan mu da shi kaga mun bashi dama sai zaki ya shi a jika kenan sai koma cikin su ina fata mun gane consequence zai zama wato tawaya ce gare mu dan in suka ji labarin an cire shi an makore shi to kuma sai zama ya da raunin imani ko kuma yana so ya rama abinda aka mai sai suka bi suka ji ah to ai mun ja maka wulakanci ka zo ga gida za mu ba ka zauna ga islamiya za mu bude maka ka koyi da duk abinda ka ga dama haka ba su ce mishi sai ya karba bayan lokaci suna mishi kyauta suna mishi mutunci suna girmama shi sai a waye gari yanzu ba abinda yake so da ya karba sai abinda suke so a hankali ko kuma koda shi bai koda abinda suke so ba bayan shudewarsa za a ci gaba da koyar da abinda suke so a wurin ko su dasa wasu aqidu a wurin karkashin shugaban duk suna yin wannan jama'a kuma duk me ke kawo wannan zafin kanmu na malam shaibu na'am na'am eh a tsauye ne su da na makaranta ya yi yin arama eh arama da kadan ne ya arama da shi da ba da shi ya shi ba ga jiki kuma yin wa shi ka ga ka ga shi yana fara wajen kuɗi da kuɗi wallahi bare kuwa balantana abinda ana ganin cikin ƙwariyar musulunci ne akwai abubuwa da shi ba ka lura ba sai da wata kanna bare wannan abin da ya fara a lokacin ya faru ne a lokacin jarumin aiki ne na'am shi ne yana neman yanda zai zuwa ne da suke amma shi da kai a shi da zuwa ne kuma sun ta ba ko ta wa ya zo ba ta zuwa ne shi ne aka fara magana ko ka ji shi da Allah ko da dai ne kace shi da wa amma ba ta jira Allah ya saka muku alkhairi dole ne sai mun lura da wannan nazo ne daga gari ba ai mallaya sha fadan wannan duk ilimin ka da wayan ka da abin da ka sani in dai a garin ku kade kake to kai dan kauye ko mun birnin garin ku kuwa ko garin ku ne New York City ko Abu Dhabi ko Paris balansa na kuma namu nan kauyuka birni
ko professor ne kai ko wallahi a cikin ilimi sai in ka je wani wuri ka zauna kai hulda da wasu mutanen da ba irin ka ba kai yawo sannan zaka malaikan ce in ka ji mutai da cewa sama da ƙasa za ta hadi to iya ƙauyen su ne sama da ƙasan kawai a cikin shi yawa dan in yazo birni kamar Kano ya kalle wa mutane ya san ƙarya ne duk bala'in da yayi sama da ƙasa ba ta hadi ba amma a ƙauyen sa yana ganin tunda ya fi kowa rashin kunya to zai iya faɗan wannan magana amma in yazo birni yaga da ƙarfin shi an murde shi an mai kwace an ce tafi ka ba mu waje ba wai za a sace za a dauka da gudu ne a ruga ba a shine zai ruga da gudu bayan kwace to ya san cewa nan wala ba a wannan abu malai ya ci gaba da cewa wala raiba annal ulama aqad yakhtalifuna fi misli hadha yace babu kokonto akan cewa malamai suna iya sabani akan irin wannan kama ikhtalafu fi sihhati salati inda alqabr kamar yadda suka yi sabani akan ingancin sallah a kabari wa man lam yubtilha kad la yanha an fi'li hadha wadanda suka ce sallah koda an yi a wajen kabari bata baci ba to irin wannan zaka ga masu ba sa hani game da yin addu'a a gun kabari din wal umdatu ala alkitabi was sunna amma duk bayan wannan sabanin shi to amma dai madogara ita ce alqur'ani da sunna wa ma kana alaihi sabiquna da kuma abinda magabata suke akai kaga wannan tunda akwai hujja tsaya yanzu dole a tsaya a yana ma anna muhammad ibn al-hasan hadha qad rawa akhbaran an as-salaf tu'ayyidu ma dhakarnahu duk da yake shi wannan muhammad ibn al-hasan ibn zubala ya ruwaito wasu maganganu daga salaf wanda suke nuna abinda musa ibn taymiya muka tafi akai na haramci dinnan fa qala haddathani umar ibn haruna an salama ibn warda yace malam umar dan harun dan yazid kenan abu hafsin al-balahi wanda al-imam at-tirmidhi da ibn majah sarwaito hadisin sa yace wannan ya bani labari daga salamatu dan wardan al-laifi kenan abu ya'ala wanda shi kuma da'ifi ne yana da riwaya a cikin littafin adabul mufrad na bukhari da littafin sunanu abi daud da littafin ibn majah as-sunan da haka wannan riwaya ita ma da'ifi ce qala ra'aytu anas ibn malik yusallimu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yusnidu dhahrahu ila jidar al-qabr thumma yadu naga anas ibn malik yana zuwa ya ainihin yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai ya manna gadan bayan sa da jikin kabarin sai ya kwanta a jikin kabarin dukin gine kenan sai ya ta'addu'a fa hadha in kana thabitan an anas wannan in har ya tabbata daga anas fa huwa mu'ayyidun lima dhakarnahu to yana ƙara ƙarfi ga abin da muka ambata fa inna anas lam yakun sakinan bil madinati domin anas bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna kasar madina ba wa inna ma kana yaqdimu min al basra yakan taho ne da kasar basra duk shekara imma ma al hajjij ko ne tare da ƴan aikin haji aw na hawihim ko wasu mutane kamar wanda suka bi umara za su ziyara fa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ya gaishe da manzon Allah a kabarin sa summa idza arada du'a sannan in ya so ya addu'a allazi fi haqqi mislihi wanda addu'a ga irin shi bako inma yakunu dimnan wa taba'an zai zama addu'a ce a saƙe a bayan gaisuwar istadbara al-qabra sai ya juya ya ba kabarin baya in ma ya tabbata wa zakara muhammad ibn al-hasan an abd al-aziz ibn muhammad wa muhammad ibn isma'il wa ghairihima sannan ya ƙara ambata shi mai littafin akhbarul madina daga abd al-aziz ibn muhammad ibn abi wato abd al-aziz ibn muhammad ad-darawardi kenan daga muhammad ibn isma'il ibn abi fudayk wanda mun ji shi a baya ko an muhammad ibn hilal daga muhammad ibn hilal abu hilal al-madini kenan wanda yana daga cikin ainihin shi ma rijalu ainihin at-tahzib wa an ghairi wahid min ahli al-ilmi anna bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi fihi qabruhu cewa ɗakin manzon Allah inda kabarin shi yake wa huwa baitu aishata alladhi kanat taskunu kuma shine ɗakin da da aisha take zauna a ciki wa annahu murabba'un cewa ɗakin an gina shi ne square mabniyun bi hijaratin sudun an gina shi ne da ainihin wato bakaken duwatsu wa qassa da kuma qassa shine wato da plaster shine ma'anan qassa idan ka mishi fataha wallazi yalil qiblati minhu atwal kuma cewa katangar da take ta bangaren alqibla ta fi tsayi washarqiyyu wal gharbiyyu sawa'un da katangar gabas da ta yamma tsawon su guda alqibla a madina shine kub karka rude washamiyu
da kuma katanga arewa an kasaha an kasuha ita tafi kowace gadarta dan alqiblar madina kudu ne to da haka sham shine yamma kenan wato shine aka san alqibla gabas da yamma mabullar rana da fadarta su ba su ne alqibla su ba kamar nan bari wa babul baiti mimma yalisham kofar dakin tana kallon arewa kenan wa huwa masdudun bi hijarati sudin wa qassa kofa an toshe ta da duwatsu bakake da kuma plaster da akai aka shafi su thumma bana umar ibn al-khattab ibn al-abd al-aziz ala zalika al-bayt hadha al-bina al-zahir sannan daga baya umar dan abd al-aziz yazo ya sa aka sake wata katanga aka kewaye dakin ba a rushe waccan ba wannan shine katangar da ake gani a lokacin to a yanzu kuma an ƙara yin wata katanga ba a ganin ta Umar din ba yanzu katanga ce guda uku kamar yadda ake fada kafa kai kabarin zulumatun ba'daha fi ba'din ki kuka ce fi zulumatin salat ma'ana fi juduranin salat katanga wannan wadda aka yi a zamanin sarakunan Usmaniyun na nan baya kenan su suka yi wannan katangar ta baya a cikin ta akwai katanga Umar dan Abdul Aziz sannan a cikin ta akwai asalin katangar dakin haka yake a yanzu wa Umar ibn al-Aziz zawwahu da Umar ya zo yi sai ya katangar sai ya karkatar da ita bai yi ta haka square ba kamar yadda muka ji a baya sai ya yi ta yadda ba yadda za a fuskance ta ya yi ta musallas triangular li Allah yattakhidhahu an-nasu qiblatan dan ya zama babu yadda za a yi mutane su mai da shi al-qibla to khassu fiha as-sala ballantana abu ana yin sallah ta musamman min bayni masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam tsakankanin wato a bar masallacin a bar alqiblar masallaci a kama alqiblar kabar wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fima haddathani abdul aziz ibn muhammad an sharik ibn abdullah ibn abi namr an abi salama ibn abdurrahman qatala allah alyahuda ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida Allah ya tsine ma Yahudawa waɗanda suka maida kaburburan annabawansu masallatai wannan riwaya ta gabata a baya tabbatacciya ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisin Ummu Salama wa haddathani Malik ibn Anas an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai kuma ya kawo riwaya Imam Malik a cikin Muwatta da isnadi mursali daga Tabi'i Ata'u dan Yasar wanda duk inda ka kewaya wannan riwaya haka take a mursala sai dai tana da riwaya da take ainihin yi mata shahidi ko mutaba a cikin littafin Musnad na al-Imam Ahmad da isnadi daga Abu Huraira wanda yake isnadi hasan ala shart muslimin al-Imam al-Albani ya tabbatar da ingancin shi a cikin sayyid targhib wa targhib sannan akwai wasu riwayoyi daban waɗanda ba wannan ba wanda suka zo da irin haka qala manzo Allah yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad Allah karka mai da kabarina ya zama wato gunki abun bauta ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ubangiji fushin shi ya tsananta akan wasu mutane da suka mai da kaburburan annabawansu wato wuraren bauta wannan yana nuni zuwa ga munin wannan aiki na ainihin wato bauta a wajen kabari Allah yayi fushi da shi kwarai yayi fushi da al'umma da suke haka wannan yana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dala'il na annabtarsa cewa Allah ubangiji ya karba mashi wannan ainihin wato addu'a da yi da dai fiye da shekara 1400 da rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai taba bada dama a wulakanta kabarin a mai da shi wurin bauta ba hatta zaman nan da ya zama sarakunan da ke mallakar kasar Makka ko kasar musulmai gaba daya ba sarakuna ne waɗanda tauhidi ya dame su ba hatta a wannan zamanin Allah bai bada damar haka ba Allah cikin hikimarsa da iyawarsa ya tsayawa da manzon Allah wannan ainihin wato bukata ta cika daga cikin dala'il na nubuwa shine aka samu wani wato takadari a nan Kano dan gidan Nasiru Kabara yake tabbatar da wannan yace babu shakka akan Allah yau manzon Allah alfarma Allah ya kaunaci manzon Allah da ya danka al'amarin kabarinsa a hannun wahabiya yace dan da mutanen su ne yan dariƙa da an ga shirka wannan ya fada kowa ya ji clip din ainihin audio din yana nan yana yau a hannun mutane in kana so za ka zaka iya zuwa sai a sa maka ka ji da kunnanka abinda ɗaya daga cikin ɗan ɗariƙa masu bauta a kabari yake fara dan suna jin haushin ba sa samun kawa ga kabarin nan su yi irin abubuwan da suke so amma da Allah ya matse shi sai ya ce kuma wannan fa mu'jiza ce gaskiya ne mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal haqu ma shahida bihi al adu eh kaga kenan ashe ɗan wahabiya wato mutanen ƙwarai ne wanda Allah yake amfani da su wajen tabbatar da daya daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala yace fa hadhihi al-atharu idha dummat ila ma qaddamna min al-athari wadannan maganganu idan aka hada su da sauran abubuwan da muka gabatar na athar ulima kaifa kana halu salafi fi hadha al-bab sai a fahimci yadda salaf suke a bisa wannan fuska wa anna ma alayhi kathiru min al-khalaf fi dhalika min al-munkarati indahu kuma abinda ƴan baya suke akai na bin kabari da bauta a kabari da girmama kabari da mushi siminti da plaster da sa mushi ainihin tiles da tsuguno a gaban kabari duk waɗannan abubuwan abin kyama ne a gun salaf wala yadkhulu fi hadha al-bab yace amma fa baya shiga cikin wannan kofa ma yurwa min anna qauman sami'u radda salami min kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka rubuta cewa wasu mutane da suka yi sallama a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ji murya ana amsa musu sallama au qubura ghairihi min as-salihin ko a kabarin wasu salihan bayi wadanda ba su ba wa anna sa'id ibn al-musayyib kana yasma'u al-adhana min al-qabri layali al-harra da kuma riwayat cewa sa'id dan musayyib rahimahullah a dararrakun da aka yi yakin harra a shekarar hijira na da shekara 63 kin lokacin da Muawiya bin Yazid ya turo sojoji suka zo suka farma kasar Madina suka farma mutanen da suka mishi tawaye mutanen Madina wanda suka kwabe bai'ar da suka yi masa wanda abin da suka yi ba daidai bane shi kuma sai mu'amalance su da abin da yafi nasu rashin daidai kamar yadda Zahabi yake ce sai yake cewa sai Allah bai jinkirta mai Yazid ba ba a wuce kwana 40 da wayin wannan ta'annati ba Allah ya dauki rayuwarsa a lokacin bayan sun gama kashe mutanen Madina suka kama hanyar Makka su muslimu dan Ubaydi kenan suka kama hanyar Makka za su yi su ƙara yin ta'annati a Makka sai Allah ya ainihin kashe Yazid wannan abu yaba mutane haushi a cikin tarihi ba daidai bane mutanen Madina ne suka zo kawai suka rana a tsaka suka ce wallahi sun janye bai'ar da suka mai Yazid dan me za a ce a sa wani sarki yana shan giya an ce ma yana kaza an ce yana kaza Abdullahi dan Umar yayi kokarin ya hana su basu ji ba sai ya kira ƴaƴan shi da bayin shi da dukkan mutanen gidan shi yace to wallahi kan na ji labarin wani a cikin ku ya shiga cikin wannan karanta Bukhari kisa tana cikin Bukhari yace ni ban taba ganin wato yaudara ba fiye da mu yi mutum mu baya a matsayin zamu mushi biya a shugabanci rana a tsaka kuma mu ce mun kwabe mushi yace ni ba zan yi wannan ba da aka yi shiga gidan shi ya kulle gidan shi da al'ummar shi wasu kuma suka ce wallahi sun ji sun gani akwai sahabbai akwai yayan sahabbai akwai malamai wasu suka shiga gidajen su suka buya saboda zamanin fitina wasu cikin dare suka fita daga garin suka koma daji suka zauna sojojin nan suka zo kwana 3 suka halasta wa kansu Madina suka kashe suka yanka suka yi fyaɗe suka ci amana suka an ce sai da aka haifi ƴaƴa wajen guda 1000 na fyaɗe karanta Ibnu Kathir kwana 3 ba a sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka mai da shi wurin aje da wakansu da raƙumansu da wurin kwanansu to wannan malamin Sa'id dan Musayyib fa an kamo shi za a yanka shi sai wani ya ce wannan ai mahaukaci ne ku rabu da shi kawai sai da wani amfani sai aka saka kai kawai da sunan mahaukaci to shi sai kowa masallaci sai ya zaman shi waɗannan kwanakin duka a masallaci yayi to yana cikin wannan ainihin zama a masallacin jama'a kamar yadda ainihin al-Imam Ad-Darimi ya fitar da wannan kissa a cikin sunan dinsa da isnadi wanda yake munqati amma rijaluhu thiqat haka saboda Sa'id ibn Abdul Aziz wannan da ya bada labarin lam yudrik ibn al-Musayyib domin ibn al-Musayyib ba su hadu da wannan ba shi ibn al-Musayyib ya rasu shekara ta 95 bayan hijira shi kuma wannan ya rasu shekara ta 167 bayan hijira ba su riski juna ba amma ha'ila yau ibn Sa'adin ya fitar da wannan riwaya a cikin ainihin littafin shi Tabaqat ta wata fuska daban tabbatacciya haka al-imamu Abu Nu'aym al-Asbahani a cikin littafin Dala'ilun Nubuwa shi ma ya fitar da isnadi tabbatacce cewa a waɗannan kwanakin Sayyid dan Musayyib ya bada labarin cewa duk lokacin sallah azhar la'asar magriba isha sai ji kiran sallah daga cikin ɗakin da kabarin yake yanzu wannan falala ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falala ce ga shi Sayyid dan Musayyib ko tabbas to amma yanzu wannan bai zama dalili akan idan Sa'idu ya tashi yin sallah me yake fuskanci alƙibla sai fuskanci kabarin ina fata mun gane haka yanzu za a je kabarin wani bawan Allah a ga ruwa na bubbugowa ko a ji kanshi ko a ji salati ko karatun qur'ani na fitowa daga kabarin ko da daddare a ga kabarin da fitillu da haske ko a cikin zamanin rani a ga kabarin yana da danshi da fulawoyi ko ciyawa a kanshi wanda duk ana ganin wannan a waƙiyar rayuwa ana gani kuma a cikin tarihi akwai wannan karanta littafin kitabul qubur na ibnu abid dunya ko littafin ahwalul quburi na ibnu rajab al-hanbali ko kitabul ruh na ibnu al-qayyim duk sun kawo irin wannan labaran tabbatattu kuma ta yi kowa a cikin mu ne ya taba ganin irin wannan ko ya taba jin labari ko azo za a yi wata hanya ko za a gyara makabarta ko makamanta haka sai a tono wasu kaburburan da masu su sun dade sai a gansu lafiya lau wani ma inda cebur ko diga ya sare jikin shi kawai sai a ga jini kamar jinin mai rai in ya ji ciwo lafiyayyen jini duk wannan bai nuna cewa to shikenan daga nan sai kawai a zo a fara gogan wannan jinin ana lasa ko a dinga yagan alkafanin ana jikawa ana tsotsar ruwa duk bai nufin haka amma yana nufin wannan bawan Allah wani mutumin kirki karama ce to kai za ka sama ka kai da kake rayi suka dage da aikin kirki ba wai ka ce bari ka biye mishi ka rasa imaninka ba ina fata mun gane shine abin da yake ishara anan bari mu ji abin da yake ci gaba da bamu labari yace wa nahu zalika fa hadha kulluhu haqqun laysa mimma nahnu fihi duk wannan gaskiya ce kuma ba sa cikin abin da muke magana akai anan wal amru ajallu min zalika wa aza kuma al'amarin ma yafi wannan girma yafi wannan ainihin wato daraja wa kadhalika aidan ma yurwa anna rajulan jaa ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallama fashaka ilayhi aljadab aamar ramada kuma hakanan abinda aka ruwaito cewa wata rana wani mutum ya zo a shekara ar-ramada ramada shine lokacin da aka yi wato rairayi kenan rairayi na tsabagen fari wanda aka ce a zamanin sayyidina umar ne shekara 18 bayan hijira aka yi wannan ainihin wato fitina an shayin wa an mutu an ga bala'i karanta al-bidayatu wan nihaya ta ibnu kathir a cikin mujallad na 8 ya bada labarin ainihin wato ire-iren waɗannan bala'i da suka faru wanda yunwa ta yunwa har ta dinga kashe mutane da tai kisa kuma sai ya zama yanzu abin da ke kashe mutane shine warin gawa saboda ana ta yin shallow grave kaburbura wanda suke ba su da zurfi warin na tasowa yayin ta kashe mutane a kasar musamman kasar Iraki sai da aka baiwa sayyidina Umar shawara akan cewa sai an yi ijla'in mutane daga garin gaba daya mutane suka koma kan duwatsu ya zama inda suke rayuwa yana sama da inda wannan gurbatacce iska take yawo to da sun yi bincike sun gane iska ce daga yawan gawawakin da suka mutu tun farko a harbul qadisiyya sannan kuma da wannan abu da ya biyo baya na wannan annobar dan a gidan Anas dan Malik a wannan shekara akwai rana guda ɗaya da aka jana'izar mutane sama da 30 tsakanin ƴaƴa da surkai da matan gida da baroyi da makamantansu akwai ran da wani limami ya zo sallar juma'a sai ya ga mutane 8 kawai a masallaci sai dai ina mutane aka sai duk sun mutu tsakanin makon mai zuwa yau din makon da yake zuwa yau sai da jinsa nan adan ya kusa ya ƙari a ƙasa saboda tsabar bala'i na mutuwa to a wannan shekarar sai wani ya zo kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai manzon Allah koke akan cewa ana cikin bala'i da yayin wannan koken fara'ahu wa huwa ya'muruhu an ya'ti Umar sai ya ga manzon Allah a mafarki manzon Allah yana mishi umarni da ya zo wajen Umar fa ya'muruhu an yakhruja yastasqi bin nasi cewa ya umarci Umar ya fita da mutane a je ayi addu'a ta roƙon ruwa Ibn Kathir ya fitar da wannan labari haka da Imam al-Baihaqi da isnadi tabbatacce cewa wannan abin ya faru ko mutumin ya zo gun Umar ya ce manzon Allah na gani a mafarki kuma ga abin da ya ce in gaya maka irin wannan suna faruwa jama'a ta dama ga ainihin wato mutane har ila Ibn Kathir ya bada labarin wata kissa ire-iren waɗannan kissoshin in ba na manta ba yace wani mutum daga kasar Iraq za shi aikin haji sai wani abokin shi kuma kwabcin sa dan shi a Rafidi sai ya ce mishi idan ka je ka gaida man da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kar ka gaishe da Abubakar kar ka gaishe da Umar kuma ka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya hana ni in zo in gaishe shi shine saboda yana kwance kusa da waɗannan abu kaza din ya bace su shi wannan musulmi ya ahlus sunna ya tafi abin shi da yaje sai ya ki fadin sakon yace dai manzo Allah irin yadda da yake al'adance wani da wani na gaishe ka amma bai fadi wannan ba kan magana ba dai kuwa masaukin shi sai mafarkin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki sai manzo Allah ya dauko wuka kawai sai ya bashi wuka manzo Allah ya dauko wuka sai ya bashi da ya farka hankalin shi ya tashi sai ya samu masu fassara mafarki sai ya tambaye su kun ji mafarkin da nayi bai gaya musu asalin wancan kisa ba sai suka ce mashi to ishara akan ko kai ko wani za a kashe shi da wuka kwanan nan za a zindima mashi wuka a kashe shi yace da ya dawo garin su Iraq sai tarar da labari ya iske shi cewa wannan mutumin abokin shi ya mutu ko me ya kashe shi cikin dare ɗaya daga cikin bayan gidan shi ya zindima mai wuka da ya auna ranar da aka yi kisan sai ya ga ta dace da washe garin ran da ya yi wannan mafarkin yanzu wannan karama ce gare shi amma bai nufin ya je tare a bakin kabari kawai ya fara salati a gaban kabari shine abin da ake so mutane su gane yanzu kana zuwa makabarta a garin ku ko a nan garin zaka ga wani kabari sai ka ga ya bambanta da sauran kabarbura ya dade amma bai ruguje ba ko da rani amma ga ciyawa danya a kan shi ko ka ga ainihin wato wani alama ko ka ji kanshi daga wajen duk mutanen da suke makautaka da makabartu sun san wannan ko masu gadi ko wani kabarin sai a ga cikin dare sai a ga mutum ya fito daga kabarin ya zo gefe yana ta sallah ko ya zauna yana ta tilawa duk ana ganin wannan tayu mamacin ne tayu aljani ne tayu wani wali ne duk yana iya yiwa wato akwai alam na mughayyaba da ya wuce abin da mutane ke yi tunani transcendental world to duk irin wannan da zaran an ganshi ba zuwa ba ai kawai ai shela a gari cewa jama'a ku taho ga karama ba wannan shelar da ake shine kuskure amma da sai ka gane eh lalle bayi ne na garin Allah kuma Allah ya musu karama kai ma ka nemi karama a wurin Allah ka nemi abin da zai sa Allah ya baka daraja a rayuwarka ta nan duniya da kuma bayan mutuwarka sannan wannan ko bai sa a yi talakin cewa ai wannan kabarin ma na wali ne wali wani ne ma ba a yi wannan za mu zo zai ba mu labarin wasu kaburbura kamar kabarin Imamu Ahmad ibn Hanbal wanda ake cewa yana wuri kaza sai kuma ya tabbata ashe ba ma wurin bane kuma har yanzu da muke magana a garin Baghdad akwai inda ake cewa wani masallaci nan ne kabarin Imamu Ahmad ko mutane suna zuwa wurin suna ziyara suna yin duka wannan fasikancin da ake da magudancin a cikin masallaci ya tabbata kuma a tarihance ba ma haka bane dan abin da ya tabbata an yi wani faidan wani ambaliyar ruwa da kogin Dijila yayi a cikin karni na biyar to a wannan ambaliyar da aka yi ya cinye fiye da rabin makabartar da Imam Ahmad yake kwance a cikin ta ya cinye fiye da rabin ta sai aka wayi gari wannan makabarta ta lalace gabaki daya babu ita babu inda ainihin wato za a iya samun ta ana ce mata makbaratu babu harb babu harbin da aka ba a san inda kabarin yake ba amma daga baya a wannan karnin ina jin ba na manta ba a 1936 sai wani sarki a wannan kasar Iraki sai ya ce mafarkin wai an nuna mishi cewa kabarin Imamu Ahmad da kabarin wani sahabi ina jin ba na manta ba Huzaifatu dan Yaman da kabarin Abdullahi dan Jabir dan Abdullahi wai suna wuri kaza duka su waɗannan mutanen ya gansa a mafarki suna roƙon shi dan Allah tunda shi ne sarki ya sa a ɗauke kabarin su daga wajen a gyara musu makwanci sai aka je ko aka tarar da wasu kabarbura a wajen sai aka ɗauke su aka mai da su cikin masallatai to wannan duka ƙarya ne dan misali sahabi Huzaifatu dan Yaman ba a ƙasar Iraki kabarin shi yake a ƙasar Madain kabarin shi yake a Iraki ne amma ba Baghdad ba domin shi ne gwamnan Umar a Madain har zuwa mutuwar Umar har zuwa mutuwar Sayyidina Usmana ya rasu ne bayan kwanaki 40 da rasuwar Sayyidina Usman haka ya tabbata a tarihi
kuma a can Madainu aka mishi kabari. To yaya aka yi kabarin shi ya tashi ya dawo Baghdad? Sannan a ce wani mafarki bayan fiye da shekara 1000 ya ga kabarin. In ma mafarkin ya tabbata ko, to fasarar shi kawai shine shedan ne yake yawo da mishi da hankali dan ya sa mutane wani wuri da za a dinga yin kuma kafirci, shi kuma ya ji dadi ya batar da mutane. Allah ya tsare mu. Mala ya ci gaba da cewa wa kadhalika na fa inna hadha alaysa min hadha albab wa mithlu hadha yaqau kathiran liman huwa duna nabiy sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan falala tana faruwa ma ga wanda suke tafi da manzon Allah da yawa ta faru. Wa arifu min hadha wa qaya ni ibnu tayyiya na san labarai da yawa na irin waɗannan. Hakan ma yanzu zaka iya cewa kai ma ka san labari irin wannan, kusan kowa da za a ba shi dama zai iya kawo misalin irin wannan. Wa kadhalika su'alu ba'dihim linnabi sallallahu alaihi wasallam aw li ghayrihi min ummati. Haka wato roƙon da suke wa wasu mutane suke wa manzon Allah ko wani shi hajatan su roƙi wata bukata, su je kabarin manzon Allah su roƙi bukata. Fa tuqdalu sai mutum ya ga an biya bukata. Fa inna hadha qad waqa'a katiran wa laysa huwa mimma nahnu fi. An samu irin wannan ya faru da yawa, mutane da yawa kasan da za su baka labari, musamman mata da attajirai da sauransu. Ta je kabarin manzon Allah, ta yi addu'a Allah ya bata haihuwa, ta yi addu'a Allah ya sa ita ta samu miji na gari, ta yi addu'a ɗanta da bai da lafiya ya warke, ta yi addu'a mijinta bai sake yin aure ba. Duk ba suna wannan ba, sun yi addu'a kuma abin ya faru. Da haka sai kai ta tana mutane fatawa, ai idan kina da wata bukata ki bari kawai ki tafi umara, da kin je ki wuce Madina kabarin manzo ki je dinki addu'a, ki zaki ga komai bukata ta ji. Mata suna wannan bayanin, yan siyasa suna yi, Hausawa da Fulani da Bare duk suna yi a kabarin Annabi ma kenan. To a kabarin na ƙasa da Annabi ma ana samu haka. Zaka ji tsuwa ta ce ta je Hubbari a Sokoto ta yi addu'a bukata ta biya. Zaka ji wata baiwa Allah ta ce na je kabarin wani a gari kaza na yi addu'a bukata ta biya. Na je kabarin Inyasi, na je kabarin Abdul Qadiri a Bagadaza, ko kabarin wani a Wali Megiginya a Kano, ko kabarin wani a ainihin Gombe, ko a Sokoto, ko a Nasarawa, duk ana faɗan wannan ko. Kuma a aikace bukata din tana biya ko. Yace wa babul mayyiti, haka ne kuwa. Walika an ta'lama anna ijabatan nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ghayrihi li ha'ula'i sa'ilina laysa mimma yadullu ala istibabi su'al. To ka sani da cewa amsa biyan bukatar da Annabi zai yi wa mutane, ko da ma yana raye ne, in ya biya maka bukatar ka faɗi bukatar ka ya amsa maka, wannan bai nufin cewa ya yarda da abu, bai nufin kuma cewa abin ibada ne. Fa innahu huwal qa'ilu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Dan manzon Allah ne yake cewa inna ahadahum la yas'aluni al mas'alata fa utiyahu iyaha. Wallahi mutum yana zuwa ya roke ni abu sai na bashi. Fa yakhruju biha, sai ya fita da abin. Ya ta'abbatu hanara, ya saka wuta a karkashin hammatar shi. Mutum ne ya roki abu bai cancanta a bashi ba, amma manzo Allah ya bashi. Sai manzo Allah bayan ya fita yace kun ga wannan da ya fita da wannan abun, wuta na bashi. Fa qalu ya rasulullah falima tawtiyahu, sai manzo Allah me sa kake ba su wuta, kai da kake mai alheri da kyautayi da san atsira. Qala, sai yace ya abauna illa an yasalunani, an yasaluni, su sun ki kin su tambaye, sun ki kin tambayata, sun nace sai sun yi roko alhalin bai halasta su ci sadaka ba. Wa ya aballahu li al-bukhl, ni kuma Allah bai yajje mini ruwa ba. Idan ka tambayi manzon Allah ko da abin da ka tambaya ya baka bai kamata ya baka ba ko, sai ya baka. An ba shi riga mai kyau, an ga kuma yana son ta ko, ya shiga gida ya sako a jikin shi. Amma wani yace dan Allah manzon Allah ka bani, in kai ne ya za ka yi? Sai ka fara tsindima mishi zagi. Sai ɗaliban yanzu ba su da imani, kai baka kawo ba, wani ya kawo kuma ka zo ka ce wai in baka, haba haba jama'a ya kuke so mu yi. Amma manzo Allah ya shiga gida ya cire ya kawo mai. Sahabbai suka ji kuncin wannan abin, suka ce amma kai baka da mutunci. Ya ce wallahi na roƙe shi ne saboda ta zama likafani na da za a samu a jikin jikina. Laula shahadata ko ma qala la abadan, ba dan la ilaha illallah ba ya cewa. Da haka duk wanda ya zo ya roƙe shi sai ya bashi. Abbas ya zo ya roƙe shi ya ce to ka bari sai an samu. Tunda da Abbas bankin riba ne, musulunci ya haramta riba, an karya shi. Da aka kawo ya zo ya ɗiba da kanshi, manzo Allah ya ce ɗibi da kanka, ya aje bargon shi ya ɗiba ya ɗiba ya ƙara ɗiba, kasan tsohon mai kuɗi jama'a. Manzo Allah yana kallon shi kawai ya ce ya manzo Allah ka ɗora mai, ya ce ka ɗauki dai abin da ka ya ɗauka, ba zan ɗora maka ba. yace to kace wadannan su karamu yace ba wanda zai dora maka abinda zaka yi dauka kai ka dauka ya diba ya tafi shi ma to haka kullun suke zuwa manzo Allah yana ba su wannan riwaya Imam Ahmad ya fitar da ita da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman al-Imam al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin Tsayyut Targhib ya tabbatar da ingancin ta to kaga sai manzo Allah ya ishara akan yanzu yana raye ma an tambaye shi ya bayar amma rashin tambaya shine daidai ko tambayar ba daidai bane to ina kuma ga yana mace san da baya duniya ballantana yayi bayani akan cewa wannan ba daidai bane to tayu mutun yayi addu'ar dan Allah baya kunyatar da manzon shi har bayan rayuwarsa sai Allah ya cika mutun wannan buru ba wai dan abun ya tabbata addini ba ina fata mun gane so ganin cewa abun ya tabbata bai mai da shi addini ba dan samuwar abu ba shi ke mai da shi addini ba samuwar bukata ko kamar da ya ambata ba mai ke mai da shi addini shine samun hujja to kuma har yanzu babu hujja wa aktharu haula isailina almulhina lima hum fihi min alhal law lam yujabu litirabi imanihim kama anna alsailina fi bifil hayati kanu kadhalika yace waɗannan masu roƙon da suke mishi roƙo suna naciya a wannan yanayi idan ba amsa musu ba za su iya samun matsala da imaninsu kamar yadda waɗanda suke roƙon shi yana raye su ma in ba amsa musu ba za su iya samun matsala da imaninsu wani in ba a bashi ba ya zama abin nan kenan sai kuma cikin munafikai ko ya ridda ko ya samu rauni dan ƙararar manzo Allah ya faɗa cikin riwaya Abu Dawuda yace wallahi Bukhari ma fitar da asalinta mutum yakan roƙe ni na bashi wallahi ba shi na fi so ba na fi son wanda ban bayo ba amma shi na bashi ne saboda raunin shi ya zama shi mu'allafatu qulubuhum ne mutanen Madina ne suka koke akan cewa manzo Allah yana tarbawa sauran mutane abubuwa su ya kyale su yace ku yanzu ba ku ganin falalar da kuke da ita ta cewa na yarda da imanin ku ko ba ba ku babu matsala su ina da ganin ina ganin cewa in ba ba su ba ku matsala ne to kaga abin da ya bari ma yana raye ya bayar ne dan saddu zari'a to ina kuma ga in baya nan malam yace fa hadha alqadr wa fihim man